Baba Suda, Sarkin Labari.
Wani mutumi da ake zargin kwarto ne ya haye gadan wata matar aure.
In tace Abba Mustafa ta kira ni sunan da yake he ce na am he da ya shiga har kan gado, tunda ni ina da saje ta yafa fuska ita ji bashi da saje.
An kama wani matashi yana yawo da wata shirgegiyar tabariya mai nauyi ta madaci.
Ita tabariyar sussuka ake da ita, ka gane ko ta makota da yamma ne duk sun ajiye su daga can baya na dauko ta.
Wata mata ta bari an yi taron sunan tinkiya a gidanta saboda ta huce haushin yawan taron mutuwa da ake yi idan ƴaƴanta sun mutu saboda ta ci kawabi.
ƴaƴana mafi akasari suna ta rasuwa, to shine sai aka dinga sa man gidan mutuwa.
Hukumar Karota ta shirye yin fito na fito da direbobin a daidaita sahu.
Duk wani wanda yake jin ba zai yi ba ko kome yake zaton zai yi, to ya bari mu rufe yin registration din, bai yi ba ya hau kan titin jihar Kano ya gani ko waye mutum.
Bayan hudubar Juma'a zamu karkare da kalmomin mu na fada. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannan mu da sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Juma'a, wadda muke fatan Ubangiji ya sada mu da dukkanin alhairanta, ba ma a nan duniya ba har a gobe kiyama. Mai gam da katar da shiga inuwa al'arshi mu zauna da ma'aiki a aljannatul firdausi, Allah ya sa haka amin. Kuma kamar kullum za mu yaya labulan shirin ne da karatun labarai.
Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta gargada al'umma musamman Batagari da suke fakewa da lokacin taron jama'a domin aikata laifukan sara suka da sauransu. Kakakin rundunar DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ne ya bayyana haka, yana mai cewa rundunar 'yan sanda ta shirya tsaf domin kula da shigida fici a ranar Asabar mai zuwa, da za a gudanar da maukibin waliyai da mabiya ɗariƙar ƙadiriya ke gabatarwa a duk shekara a nan Kano. DSP Kiyawa ya bayyana cewa sun yi shiri na musamman domin zakulo waɗanda suke fakewa da irin waɗannan taruka su tayar da hankalin jama'a. A dan haka suna gargadin al'umma da su guji yin shigar banza. Wata amarya ƴar shekara 16 ta fada rijiya kwana ɗaya kafin ranar daurin aurenta a garin Gajaja na ƙaramar hukumar Dambanta. Matashiyar mai suna Fatima ta gamu da ajalinta ne yayin da suka je gidan mai gyaran jiki tare da ƙawayenta, inda anan ne ta fada rijiya bisa rashin sani. Mahaifin Fatima Alhaji Abokar ya shaida cewa a jiya Alhamis ne aka shirya daura mata aure da angonta. Ahmad Salisu Bacirawa daga sashin labarai.
Tuba dalla. Kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, jakada Haruna Muhammad ya kasai zai karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo akan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yanda har yanzu ake ci gaba da yin takin kayan amfanin gona da turosan mutane.
Za mu fara da sakon Zainab Ali Sadauki, inda sakonta yake cewa, to jama'a, rayuwar kuma haka ta koma, to Allah ya baku sa'a masu sai da ba haya. Sai kuma sakon Khalifa Imam Kura El Limam, inda yake cewa tabbijan Allah ya kiyaye mana lafiyarmu. Sakon Maryam Muhammad Sango maman Abdullah cewa yake, masu sana'ar sai da turoso neman halak ya fusata, sai dai a dinga kula da lafiya, Allah ya bada sa'a. Anya ya dace kuwa yin amfani da bayan gida a matsayin taki. Sako daga Malam Balaraba Sheka Sabuwar Abuja. Wannan sakon kuma cewa yake, salam Baba Suda, ai dama idan wani karkataccen wani. Sako daga Abba Kima Gurjiya. Za mu karkare da sakon Abdul Aziz, inda yake cewa, salam, gaskiya ta yi wanda suke sarrafawar suna sarrafawa ne, suna siyar wanda ba su da kuɗin taki. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanta sakonnin su ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
Tuba dalla. Jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yanda wani mutumi da ake zargin kwarto ne ya haye gadan wata matar aure. Da fari dai an yi zargin kwartan ya labe a kofar gidan wani mutumi ne da nufin idan asuba ta yi ya fita masallaci shi kuma ya fada cikin gidansa ya masa mugun aikin. Amma sai aka samu akasi lokacin da mai gidan ya fito da asubar sai ya ganshi, dan haka ne ya take a guje. Shi kuma mai gidan, saboda ya ji an riga an kusaidar da sallar asubar saboda gudun kar ya rasa, sai bai bi shi ba, ya dai jawo kofar gidan ya datse ya wuce masallacin. Amma dai ya ce ya gane shi domin dai dan unguwar su ne ma, inda ya zargin cewa bayan ya wuce masallacin yana dawowa zai shiga gida, sai ya tarar da kofar gidan a bude. Daga nan gabansa ifadi yana shiga kuma sai ya tadda mai ɗakin nasa a cikin wani hali. Tace ai wannan kwarto dai har uwar ɗaki ya ishe ta, ya kuma haye mata kan gado. idan kuma tace abban Mustapha sai ya ce na'am da sunan shine mai gidan abun ka da duhun asbahi cikin uwar daki babu wuta har ta kai dai ya haye gadan ya same ta amma sai ta ji dai bata gamsu ba saboda ta fahimci akwai bambancin yanayi inda Allah ya taimaka kafin ya aikata mugun aikin ta shafa fuskar sa ta ji babu gemu irin na mai gidanta dan haka sai ta sauri ta rubutso shi kas daga kan gadan
in tace abban Mustapha ta kira ni sunan da yake he ce na am he ce na am he ta fahimci ta ba irin yanayin da nake zuwa mata ba shine he ta shafa fuskar he ta ce ba mai gidanta bane har kan gade sai ta shiga daki je yake kokarin yayi amfani da ita Allah yasa ta fahimci cewa ba mai gidanta bane ba tunda ni ina da saje ta shafa fuskar ta ji ba shi da saje shine ta argizo shi daga kan gadan shine ta yi masa ihu ya fita a guje tun daga sannan nake ta neman sa kwana 10 na kai report gun ma'aikata an rasa shi sai da ya dawo ya ji kihinkin din ina neman sa ya tafi gurin ma'aikata
To daga gurin yan bijilante din dai anyi amma kwartan abun zargi ya ce ba shi bane haka dai har zuwa wajen yan sanda yana fadin ba shi bane kai har ma a gaban kotu sai ya sake cewa ba shi din bane dan haka mai gidan ya ce to akai su kotun shari'ar musulunci ya rantse da alqur'ani
fata na ni yanzu tunda an zo kotu ya ƙaryata to zamu je kotun shari'ar musulunci a bashi alqur'ani ya rantse cewar ba shi yayi ba shikenan shari'a ta ƙare ni da shi
to mu ma dai azantawar mu da abun zargi da kwartancin har uwar daka kan gadan matar auren ya ce mana ba fashi din bane
Allah bai ba ni nayi ba
ya ce ya ganka a kofar gidansa da asuba zai tafi masallaci ya bude kofa karinta ma a guje
gaskiya ban ya ba ni haka da shi ba
Ya kuka da matarsa akan gado
ni ban ma shiga gidan ba balle yansu in ce ga wani abu da muka yi makamancin haka bana unguwar ma ni
me yasa da ka ji labari ka rinka guduwa
ai ba wai da na ji labari ni bana gari balle yan gudu kuma ni na kai kaina civil defense
to kotin dai ta magistrate mai lamba 22 da ke zamanta a fan shekara karkashin mai shari'a Farida Rabi dan baffa ta tura su kotun shari'ar musuluncin su je su yi rantsuwar Alabar shi kaga sai Qur'anin ya rarrabe tunda dai dukkanin su musulmai ne ya ci mai ƙarya ya kuma kyale mai gaskiya kuma wannan din shine jigon rahotannin mu a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 08091449 sai kun aiko to da yake har yanzu muna layin wannan kotun Inda shi kuma wani matashi aka zargin yana yawo da wata shirgegiyar tabarya mai nauyi ta madaci yana fashe gidajen mutane ta baya saitin ɗakin amarya idan sun tafi unguwa ya musu sata inda a wannan karan aka zargin ya fashe ɗakin wani gida ta baya a unguwar Gaidar Makada bayan kuma ya shiga zai yi mugun aikin sai wasu suka jiyo shi suka kuma cin masa har cikin gidan aka kama shi Nan dai aka kai shi wajen yan sanda suka caje shi da laifukan fasa gida da kuma shiga guri ba izini har ma da yunkurin aikata sata dan haka ne aka gurfanar da shi a kotun aka kuma karanta masa tuhumar kamar yadda dan sanda mai gabatar da kara ASP Yusuf Abubakar ya bukata a gaban kotun inda matashin ya amsa laifukan guda uku ya kuma nemi kotun da ta yi masa sassauci inda ta daure shi watanni 2 ko tare da 10,000 tare da danka shi a hannun jami'in gidan ajiya da gyaran hali Ahmad Kurawa idan ya biya tarar ya kubuta idan kuma bai biya ba zai je dan taba gabzar watanni 2 ba masu yawa ba ko da dai ita kurkuku ba kadan ne da ita ba wanda ije shi ya fi kowa sanin haka matasa sai ayi hattara a kiyaye to jim kadan dai bayan fitowa daga kotun Mun zanta da wanda aka fasa wa gidan ta baya saitin daki.
Yazo ya fasa min gida ne misalin karfe 10:12 na dare da tabarya a hannunsa. Gaskiya tana da nauyi in aka da kiblo da ita dole zai fashi jan ice ne.
To a zantawar mu da matashin dai ya ce ai tabaryan ma a musussuka ya dauko ta. Bayan da mata masu sussukar suka yi suka gaji suka kuma ajiye tabaran su suna hutawa. Ya zagaya ya dauko shirgegiyar ciki ko da dai ya ce ba zabaye ba Allah ne ya kai hannunsa kan katuwar dan haka ya zagaya ta bayan kango a bassana hannunsa icaki yana gamawa kuma ya wuce operation din amma ba zai kara ba
ita tabariyar sussuka ake da ita ka gane ko ta makota a unguwar na dauko ta.
To amma ya akai sai da ka zabi kujin ice katuwa mai nauyi.
Ba wani zaba da ne kawai hannuna ne ya kai kawai. Ina tare da ita.
Kana yawo
da ita? Eh ina tare ina tare da ita ina cakewa a waje daya a gefe.
Sai da ka gama dan
cakewa ta ba ware kuwa.
To muna fatan Allah Ubangiji ya sa ba zai kara din ba mu. Kuma labarin mun saka muku shi a shafin mu na Facebook. Inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa akai. Dan aka nema jakada Hassan Mamuda Ya'u ya leka mana shafin.
Da ra'ayin Abba Jallo haɗe da jihar Jigawa zamu fara, inda yake cewa shi kuma wannan matashi salon nasa satar kenan, to Allah ya kyauta. Dama an ce rana 1000 ta barawo, rana 1 kuma ta mai kaya. Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyar mu amin. Sako daga Munnir Isyaku Limawa. Haba bawan Allah, kai da za a ganka daga tarin saran itace, sai kuma a ganka da tabariyar rushe gini saboda san zuciya. Yanzu mai gari yawa ya kenan. Allah ya kiyaye mu da san zuciya. A ra'ayin Umar F Khalil, bawan Allah me yayi zafi da ba za ka nemi sana'a ba ka gwammace wannan mummunar harkar, to Allah ya kyauta. Sako daga Idris Ahmad, wata sabuwa, Allah ya raba nagari da mugu amin. Sako daga Umar Adam Ruru, a ra'ayin Momi Bima kuma cewa take Allah ya shirye shi da mu baki daya bisa yanayi na lokaci. Da sakon Hussein Ibrahim Shawu, karamar hukumar ta kai zamu karkare yayin da yake cewa assalam, fatan alkhairi ga wannan gidan radio mai albarka. Ikon Allah kenan. A gaskiya ya kamata a ce gwamnati ta samarwa da matasa aikin yi, saboda abin nema yake wuce gona da iri. Waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba, mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci.
To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku. Har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ma ku ziyarci shafinmu na internet www.dalfmkano.com don ku saurari shirin kaco kan baki daya, ko kuma ma shirye-shiryen tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi. Mu ne muku godiya. Kuma da haka za mu leka kasuwa mu karɓi sakonnin talla. Tuma dalla. Mai sauraro da yake mun dan huta, bari mu tashi mu dunguma zuwa masallacin Juma'a da wurwuri kuma da ƙwarin mu a jiki, ta yanda za mu samu damar sukunin sauraron huduba cikakkiyar ta te mana aiki. Ga dai jakada Abba Isa Muhammad da rahoton hudubar Juma'a.
Mai sauraro kai tsaye daga masallacin Juma'a na Kudus dake sallari babban giji a karamar hukumar Tarauni dake nan birnin Kano, inda kuma tuni aka idar da sallar Juma'a aka kuma gabatar da huduba. Ina tare da babban limamin wannan masallaci Dr. Yishew Abdullahi Bichi, wanda zamu ji karin haske a takaice game da hudubar da aka gabatar.
Alhamdulillah, wannan huduba ta karkata ne zuwa maru'in da ake cewa wato kishi. Shi kishin nan ko dai ka dauki shi na mata, wanda ake cewa kishi kuma lan mata, ko kuma kishi na kai, ko kuma kishi na kabilanci, ko kishi na addini, wannan dukansu kishi ne. Amma dai a dunkule ana magana kishi ya kuma kasu kashi biyu. Waɗancan kishika in banda kishin addini duk kishi ne iri ɗaya guda ɗaya. Shi sannan sai kuma kishi na addini, to dukansu suna da muhalli addinin musulunci. Domin kishi musamman kishin mata wanda yake da sauransu, an samu cewa wani hadisi da aka karbo daga wato Mugira bin Shuba dan Shuba, shi kuma ya karbo daga Sa'ar dan Ubadata, wanda yake cewa yaji Sa'ad yana cewa laura aitu rajulan ma imraati la darabtuhu bi saifi, yace da zanga wato namiji da a tsaye da matata suna sun kebance ban san yau kuma ba a janibin ta bane, to zan dauta kobi in sare shi. Sai sahabbai suke mamakin ya akai wannan tsananin kishi irin nasa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atajabuna min ghairati sa'ad, kuna mamakin tsananin kishi irin nasa? To wallahi ni na fi kishi, kuma Allah Ubangiji subhanahu wataala shi kuma ya fi ni kishi, domin Allah baya so ai masa kishiya.
To yaya kamata al'umma su dinga yin kishin a addinance, kasancewa zaka ga wani lokacin ana wuce maka digarawa?
Abin da ya kamata su yi shine, idan kaga za a taba addini ka kare, kamar yanda hadisin nan yake cewa duk wanda yaga wani abu mummuna ya taba addini, to ya kokari da karfin sa da karfin mulkin sa da hannun sa ya tura wannan abin. Idan abin mun ya gagare ya fi karfin sa, to ya magana da baki ya tsawatar ya hana ayi. Idan har hakan ya wuce abin nan, to shikenan ya ki abin a zuciyarsa. Wannan shine mafi karancin abin da ake so mutun yayi na kishin addini.
Mai sauraro, suna na Abba Isa Muhammad da kanan masallacin Juma'a na Kudus dake unguwar Sallari babban giji dake karamar hukumar Tarauni a nan birnin Kano.
To an gaida Abba mai rahoton hudubar Juma'a. To anan kuma hukumar Karota ce ta bakin babban manajan daraktan ta babba babba dan Agundi, take cewa ta shirye yin fito na fito da direbobin adare ta sahu, musamman ma masu kunnan kashi. Har ma yace batun biyan naira 1800 nan da sati biyu a watan January na gobe kuma a biya naira 1018 su da ɗan adere ta sawun a gawan da zai fasa
duk wani wanda yake jin ba zai yi ba ina so in sake jiddada da babban murya ko yake zaton zai yi zanga zanga ko zai yajin aiki ko komai zai yi to ina bashi shawarar cewa ya bari mu rufe yin registration din bi yi ba ya haukan titin jihar Kano ya gani ko waye mutum ina ba shawara yayi abin da yake ganin yema daidai kuma ba zai hana ni abin da muke ganin shine daidai bisa doka ba
to sai dai fa babba babba dan agundin bayan da ya hausa man ya sauko inda ya dan yi laushi ya sadda kai yace a cikin yan arere da sawun akwai na gargaru dan haka ba za su kudin gora ba wata kila ma bata gari ne suke shiga rigar su suna bata musu suna
wannan aiki da muke yi muna yin sa ne saboda samar da kyautata tsaro a garin mu bisa irin abubuwan da suke faruwa na masu babaran adedi da sauri duk da yake ba gaba ɗayan su bane ba za mu musu kudin gora ba kuma ko a yau din da aka ce an samu yin zanga zangar rahotanni sun nuna da yawa wasu mutane ne bata gari wanda shi yasa ko da yaushe muke cewa kada a shiga irin wayannan abubuwan domin bata gari kullun su suke shiga cikin abubuwan da za su kawo tashin hankali to muna yin wannan abu don samar da tsaro da inganta zamantakewa ta al'umma bisa abubuwan da suke faruwa a wannan tsari
To fatan mu dai daura zaran damban kwaltar tsakanin karotar da ɗan arewa ta sau ayi shi lafiya a gama lafiya ita mai wasa da mucijin tsumma anan kuma wata mata ce a unguwar kurna ta bari akai taron sunan tinkiya a gidanta saboda ta huci haushin yawan taron mutuwa da ake yi idan ƴaƴanta sun mutu saboda ta ci kawabi karshe aka sa wa tinkiyar da aka haifa sunan mahaifiyar ta Bilkisu ta kuma zamo sunan kakar mai tinkiyar tun da dai ta yatta ce
yayana mafi akasari suna ta rasuwa to shine sai aka dinga saman gidan mutuwa yayana suna yawa mutuwa bana irin taron nan na suna haka ko biki to kuma tunda haka Allah ya rubuto mai yanzu kuma ya ta dabban nan da ma usulita wace ta koma wajenta idan ta samu karuwa sai ta yi wannan to shi ma ai babban farin ciki ne shine aka sa sunan mahaifiya ta Bilkisu na ji dadi
Ita ma dai mai wannan tinkiya ƴar wannan mata kenan ta ce ta jima tana yi wa mahaifiyar ta da taron farin cikin mai gurbin taron mutuwar domin dai ko a baya ma da tinkiyar ta da ta haifi ɗan biyu ta yi taron sunan ta kuma sanya musu sunan kakanninta na wajen uba Sani da uwani
yanzu wannan ma hidimar ta biyu kenan na sa wa ɗayar uwani ɗayan Sani ɗayar Bilkisu amma kuma duk kakanni na ne Daya na wajen uwa, daya na wajen uba. Gani ne? Muna fatan Allah ya bamu. To kafin mu shiga daga ciki kwara mu fara musu ta kwara su san mun san da su. Ba zan yanka ta ba har ga Allah. Abinda nake nufi soyayyar da ta ja min dai kawai in dinga kai mata ziyara lokaci bayan lokaci ina ganin ka barinta.
Ta kuma ce saboda tsabar kaunar da take yi wa tinkiyar tata. Ko da mutuwa ta yi ba za ta yanka ta ba. Sai dai a yi mata sutura irin ta mutane. Ta rinka kai mata ziyara makabarta tana yi mata addu'a har ma ta ce a matsayin ta na budurwa ko mijin aure ta samu za ta so ya hada su da tinkiyar ita ma yi mata daki
ai ni ban ki ba ma a ce godiya Allah ya yanke min zaman gida idan na samu miji ya mata daki daban la ni dai godiya ma kasa za ta dai ya kamata a yi mata sutura
to ƴan mata mu ne miki fatan ki ma fara samun wanda zai aure ki ke kadai din kafin ma ki samu wanda zai hada ki da tinkiyar taki kuma ko me malamai magada annabawa za su ce akan wannan al'amari
sunana Zakariya Abubakar imamin masallacin Abdullahi bin Mas'ud kofar kabuga yan azara Kano ababe guda biyar Allah ya ce sai ya jarrabe mu da shi khawfi wal ju'i tsoro da yunwa na kasin min al amwali tawayyar dukiya wal anfusi da ainihin kuma rayuka wa samarar da ainihin kayan amfanin gona sai Allah ya ce kai ma masu hakuri bishara Wa shikenan din an ma rasuwa shikenan kai da kai hakuri kuma sai wani can a gefe ya rika cewa gidanka gidan mutuwa kuskure ne wannan bai kamata ba kuma wannan yakan jawo fitina ga al'umma
yanzu kenan a mahanga addini kuskuren daga bangare biye yake da su
da bangaren mutane da ita mai taron suna akan dabban ta haihuwa ta sa sunan mutum gaskiya wannan ba dabiyar bayin Allah na gare bane wal ilmu indallahi subhanahu wataala
to mu ma dai da ba malaman bane Bari mu aro wazancan masu iya magana da suke cewa ta malam ba ta wuce alakyauta. Mu ma mun ce alakyauta mun tsaya haka. Kuma da haka za mu je ga Jakada Abubakar Sabo. wanda zai shigo a cikin fannin nan namu na keɓantattun kalmomin fada.
Kere ma kalma ce da take banta da fada, ko me kalma ta kere take nufi? Dagacin sharada shine zai mana cikakken bayanin ma'anar kalma ta kere. Gashi kuma da bakin sa.
To kere a kasar da magaran, musamman a masarautar da magaran, wani karfe ne kamu daya wanda ake yi da azurfa. Ana yi masa yar lankwasa kamar yadda mariƙar laima take, kuma da shine sarkin da magaran yake karɓar gaisuwa a lokacin hawan sallah, kamar yadda mu a nan sarakunan mu nan arewa kasar Hausa suke amfani da wukar yanka. Za ka ga idan an yi hawa su rike wukar yanka suna karɓar gaisuwa. To a da magaran kere ake amfani da shi, sarkin da magaran ya daga yana jinjina yana karɓar gaisuwa da kere.
Fatan za a biyo mu wani makon don jin mu dauke da wata kalmar da take banta da fada. Abakar Sabo, Baba Suda.
To kamar kowace juma'a dai da fannin namu na kalmomin fada, shi ma shirin na Baba Suda zai ja linzamin sukuwarsa yitirjiya kofar fadan a madadin Nafi Salisu, wanda shine ya kiciniyar sada ni da ku, sai abokan aiki yan biyar sara kan zazu, har da taimakon Ma'az Musa Ibrahim. Ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Dinki, nake mana fatan mu yi hutun ƙarshen mako lafiya. Allah ya sada mu da dukkanin alkhairansa, amin. Wassalamu alaikum.